Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 31 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da kasarsa ke dauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya kara matsawa Amurka lamba kan karin neman taimako. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaki a Ukraine, wanda ya hada da yadda kasar ta samu nasarar tunkarar Russia, kuma tana tattaunawa da Amurka akan wannan batu. Yan majalisar dokokin Iraki sun kasa zaben sabon shugaban kasa a karo na uku saboda rashin yawan kuri'u, kamar yadda jami'ai suka bayyana, wanda hakan yake kara tsawaita rikicin siyasar da kasar ke fama da shi.
To, kanin labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa a yayin da majiyoyi ke nuna cewa sojojin Najeriya na kan lugudan wuta kan yan ta'addar daji a hanyar Abuja zuwa Kaduna, a baya an yi sakaci wajen amfani da bayanan sirri.
Hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya ƙara maimaita waɗansu bayanai, ko ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin kuma a ɗauki mataki a kansu. To, ba a yi ba.
To, ina makomar jam'iyyar APC bayan babban taronta?
Ya danganta ga yadda aka aiwatar da wannan zaben, ya danganta da wane ne ya ci zaben, wato zai mata takara. Saboda haka dai za a yi cewa har yanzu akwai tsoron rina a kaba.
Za kuma a ji wani rahoto kan farashin kaya yayin da azumi ke gabatowa. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da cikakkun labarin. Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da kasarsa ke ɗauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa Amurka lamba kan ƙarin neman taimako. Sa'o'i bayan da dakarun Kremlin suka yi watsi da alƙawarin rage wasu ayyukan a yankin. Harin bama-bamai a yankunan Kyiv da birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a ƙasar ya ƙara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi. Fararen hula da suka makale a garuruwan da aka yi wa ƙawanya sun sha fama da wahala. Bangarorin biyu sun ce za su sake yunkurin ficewa daga birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa. Shugaban tawagar Ukraine da ke tattaunawa da nufin kawo ƙarshen yakin ya ce an shirya za a ci gaba da zaman sulhu a ranar Juma'a ta kafar bidiyo. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaki a Ukraine, wanda ya hada da yadda kasar ta samu nasarar tunkarar Russia, kuma tana tattaunawa da Amurka akan wannan batu, a cewar wani minista a yau Alhamis. Taiwan da China ke ikirarin cewa yankin ta ce ta ƙara ƙaimi tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine, tana fargabar mai yiwuwa Beijing ta yi irin wannan yunkurin a tsibirin. Ko da yake bata bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba. An yi ta cece-kuce game da tasirin yakin kan sojojin Sin akan Taiwan da yadda Sin ɗin za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a Taiwan. Da yake magana da manema labarai a gefen taron majalisar dokoki, ministan tsaro Chiu Kucheng ya ce sun tuntubi kasashen waje domin tattaunawa kan yadda ake yaki, kuma sun kafa wannan tawaga domin su yi nazari.
To, an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda bayan harin da 'yan ta'addar daji suka kai kan wani jirgin ƙasa a hanyar Abuja zuwa Kaduna har mutane 8 suka mutu, sojojin Najeriya sun shiga ɓarin wuta kan 'yan ta'addar daga Abuja. Ga Hassan Mai na kaina da cikakken rahoton.
Jiragen yakin sojojin saman Najeriya yanzu haka na can na ta kai farmaki akan 'yan bindigar da ke satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. biyo bayan aika-aika da aka tafka akan jirgin kasan nan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna a ranar Litinin. Dazu-dazun nan wani komanda a rundunar sojojin saman Najeriya da bai san mu ambaci sunansa ya tabbatar mana cewar ba shakka a jiragen yakin nasu na ta kai farmaki mai zafi akan matattar ƴan bindiga daɗin da ke addabar hanyar ta Abuja zuwa Kaduna a wani ƙauye da ake kira Mangoro da ke gefen titin a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa. Da na tambaye shi ko harin suna kaiwa ne ga ƴan bindigar da suka sace mutane a cikin jirgin ƙasan. Komandan na mayakan sama ya ce kawo yanzu ya dai abin da zai gaya min shi ne suna kai farmaki akan ƴan bindiga daɗi. Amma sauran ƙarin bayani kuma sai mu jira hedikwatar tsaron Najeriya. To sai dai kuma wata majalisar tsaro ta shaida min cewar ana kai wannan farmaki ne akan ƴan bindigar da suka yi aika-aika akan jirgin ƙasan. Kurum dai sojojin suna taka tsantsan ne shi yasa ba sa son yin wani dogon magana akan wannan batu har sai bayan an kammala farmakin. Bayanai dai na nuna cewar gabanin kai wannan farmaki akan jirgin ƙasa an samu bayanan sirri kan hakan aka yi wa sarare da batun kamar yadda dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubairu Idris Abdurrauf ke shaida min.
Wannan bayanai da aka ce ƴan ta'addan nan sun taso daga dajin Zamfara kuma za su je Rijana an miƙa shi ga jami'an tsaro daban-daban amma babu wanda ya dauki mataki, hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya ƙara maimaita waɗansu bayanai ko ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin kuma a dauki mataki akan su. To ba a yi ba kwana biyar da wannan rahoto da aka samu wannan hari na bomb da kuma kwashe jama'a.
To sai dai kuma kokarin da muka yi don jin ta bakin bangaren jami'an tsaro abin ya ci tura. Kwararru irin su Ibrahim Dan Halilu da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai matakai da ya kamata a ɗauka don shawo kan wannan matsala.
Amfani da na'urori na zamani, technology da ake magana da artificial intelligence, ya kamata a yi amfani da su wajen tattara bayanai da kuma raba su. Ba yadda za a yi a ce a wannan ƙarin da muke ciki, a ce ƙasa irin Najeriya mai yawan mutane kusan miliyan 200, a ce har yanzu hanyoyinmu na tsaro, dabarunmu na tsaro irin tunani ne irin na da. Akwai buƙatar Najeriya ta zauna ta yi tunani akan waɗannan mutane. Shin ƴan Najeriya ne ko ba ƴan Najeriya bane ba? In ba ƴan Najeriya bane, da wuri-wuri gwamnati ta dauki mataki akan su, ta fidda su daga ƙasar nan.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Jami'an sojan ruwan Amurka sun ce wani jirgin sama na sojan ruwan kasar ya yi hatsari kusa da tekun Atlantika da ke Virginia da Maryland a yammacin jiya Laraba, inda ya kashe mutum guda. Lieutenant Commander Rob Mayers, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojin ruwa ta Naval Air Force Atlantic, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jirgin yana gudanar da zirga-zirgar jiragen sama na yau da kullun a kusa da tsibirin Wallops a Virginia lokacin da ya faɗi da misalin ƙarfe 7:30 na yamma. Jami'an tsaron gabar tekun Amurka sun ceto mutum biyu dauke da raunuka da ba sa barazana ga rayuwarsu, kuma an gano gawar mutum guda a cikin jirgin. Wani mai magana da yawun hukumar kashe gobara na Ocean City ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa jirgin ya faɗi ne a Chincoteague Bay kusa da unguwar Stockton. Hukumomi ba su bayyana sunayen mutanen ukun nan take ba. Shugaban kasar Tunisia ya rushe majalisar dokokin kasar a jiya Laraba a wani mataki na baya-bayan nan da ya ritsa da jaririyar demokuraɗiyyar kasar. Shugaba Keyes ya sanar da wannan shawarar ne a wani jawabi a gidan talabijin bayan da 'yan majalisar ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta Islama suka gudanar da wani zama na zahiri da ke neman soke matakin da shugaban ya ɗauka a bara na karɓar madafin iko. A watan Janairun wannan shekarar, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara a babban birnin Tunis domin nuna adawa da gwamnatin Sa'id. Zanga-zangar ta yi bikin cika shekaru 11 na juyin juwa halin Tunisia tare da bijirewa sabbin takunkuman COVID-19 da gwamnati ta sanya.
Zagai da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karama Najeriya muka nufa, inda tun bayan da jam'iyyar APC mai mulki ta gudanar da babban taronta, ƙwararru da masu ruwa da tsaki ke ta tsokaci kan makomar jam'iyyar. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Babban tambayar da ake yi, shin wannan taro da aka yi ta dagewa a baya da rade-raden dan neman takarar mataimakin shugaban kasa ne, a iya cewa ya bar baya da ƙura ko kuwa a'a? Masanin harkokin siyasa na Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya ce ba za a yi mamaki ba idan jam'iyyar ta samu tangar dan yanda wasu suka hau mubarin taron suka ce lalle su sai an yi zaben, amma ƙarshe gwamnoni suka yi amfani da tasirinsu wajen sa su janye alatilas.
APC abu ya nuna cewa shugaban kasa an ba shi chairman kamar yadda kika faɗa, amma kuma ragowar kujerun ba su fito a listinsa ba. To a gaskiya abubuwa biyu, na farko dai duk da ya samu abin da yake so bai iya siyasa ba, ba kuma siyasance samu ba, saboda inda a siyasance samu da wanda ya shigo din da wa'anda aka bawa kashi a zaben, ko kuma wanda aka murde da karfin su aka kakkarya su suka bari, da ba za su ga wannan karayar ba, ba za su ji ciwon ta sosai ba, ba za su damu ba. Asali ma wurin sa za su ka zuwa Abuja suna cewa ga abin da ya faru yana rarrashin su, ba tare da sun san cewa tsarinsa aka ba aka fitar da wanda yake so ba. A siyasar demokradiyya a fito shekaru ko watanni ko kwanaki kafin zaɓe a ce ba a yi da wani ana yi da wani, to sai dai dama dan an san da karfin tsiyan zaɓe. Amma da APC da PDP yanzu yanda suka nuna, babu talaka kwaya ɗaya da yake da katin jam'iyya da yake iya tabbatar da masu rike masa jam'iyya. Shugabanni ne kawai tsakaninsu suke zaben wanda suke.
Wanda ya takarar ma'ajin jam'iyyar kuma na bangaren shugaba Buhari wanda bai yi nasara ba, barista Ismail Ahmad, ya nuna fargaban yawancin waɗanda aka canka sabbin fuskoki ne a siyasar jam'iyya, don haka ba lalle ne su samu sauki gudanar da babban taron zaben ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi a watan Mayu ba.
Ni dai a matsayina na Ismail, abin da yake dan sosa ni kaɗan shi ne in na duba na ga mutanen da suke duka kusan wanda aka ba su riƙon jam'iyyar gaba ɗaya. Duka mutanen kirki ne, yan jam'iyya ne, amma dukansu ni ban ga mutumin da yake da experience ko in ce yana da gogewa a harkar jam'iyya ba. Kuma za mu shiga zaɓe na fidda gwanaye tun daga matakin majalisar jiha zuwa shugaban ƙasa akan a cikin wata ɗaya. Sai na ga kaman babu lokacin da za a zauna a nazu mutum, musamman mutum ya zo sabo a siyasa ta gida ko ta takara ko ta gwamnati da mun tike da siyasa ta jiya.
Shi kuwa malamin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kyari ya ce ba za a gane illa ko aka san haka da taron yayi ba sai lokacin taron fidda ɗan takarar shugaban ƙasa.
Wannan taron da aka yi mataki na farko kenan, muhimmin mataki ne, amma kuma ba shi ne babban mataki ba. Wannan zaɓe na fidda gwani musamman ba na zaɓen shugaban ƙasa, to ina ga shi ne zai kasance kamar wani tirafi a ita wannan jam'iyya, saboda akwai rarrabuwar kai har yanzu da akwai ƙungiyoyi da gungu-gungu na zaɓen 'yan siyasa wanda suke cikin jam'iyya. Kowanne ya wasa wuka, kowanne shi ne yake yi daga cewa sashi da kuma kungiyar su da za su yi nasara. To saboda haka idan aka yi wannan zaɓe, yadda aka yi zaɓen da kuma sakamakonsa zai iya tasiri kwarai da gaske akan jam'iyyar. Ko dai kamar zama da gulalliya ko kuma ta afka cikin gizgizmu ya danganta ga yadda aka aiwatar da wannan zaɓen, ya kuma danganta ga wane ne ya ci zaɓen, wato zai mata takara. Saboda haka dai za a iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba.
To kamar waɗanda ba su ji daɗin tafiyar APC da PDP ba, jira suke manyan jam'iyyun su gama taro. Sanata Rabiu Kwankwaso da abokansa a siyasa sun sauya sheƙa zuwa jam'iyyar NNPP ga barin ƙofa buɗe da duk wanda bai gamsu ba ya samu tudumin dafawa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya. To har yanzu dai muna Najeriyar, inda a yayin da ake gab da shiga watan azumi aka fara ɗanganin canji a yanayin kasuwanni. Hawa Umar gare ki.
Sautari magidanta na shiga zulumi da fargaba, musamman idan lokacin bukukuwa na karatowa kamar bikin sallah ko zuwan watan Ramadana ko kuma bikin Kirsimeti, sakamakon yadda kayan masarufi ke tashin goren zabi. Hakan yasa dukkan lokacin da watan Ramadana ya karato, mutane kan yi tanadin abin da ya shafi cimaka da sauran abubuwan bukatu tun kafin lokacin. Na ziyarci kasuwar FCDA da ke babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake.
Sunana Muhammad Kabir. Yanzu dai farashin akwai sauki sosai. sosai, tunda yanzu kin ga tumatirin muna sai da 1500, tattasan ma haka ta ruguwa, ka albasar din ma muna sai ta 2000 1500. Insha Allah kuma haka za a yi azumin.
Gamba sunana, ina sai da alayyahu, ya kuwa ayo, dankali, su kabewa, su gyada, su agusi. Farashin kare a yanzu bai canza ba.
Sunana Yunus Idris, doya nake saidawa. Farashin doya alhamdulillah kin san yana yi dai. Ina sai da doya 4500, 5000 har da 7000 ma dai akwai.
Sunana Ibrahim Muhammad Lawan, ina sana'a kan provision ne. Gaskiya farashin kaya na hawa tun kafin mu fara mu shiga azumi ko farkon kuma fara ma da azumi. To mu san kuma yanzu da azumin ya ƙara hararuwa, mu san kuma wani irin tashin kaya zamu fuskanta ba.
Samun ciniki ya ragu, mutane wasu da yawa suna yawan kawo kukan cewa ba su da kuɗi a hannu, to kuma ga kaya na ƙara kuɗi.
Akan buƙaci kayan marmari da dabino a lokacin azumi, wanda hakan ya sa na tuntubi malam Sabo mai dabino don jin ta bakin sa.
Kana zuwa yau ka siyo gobe sai ka ji an samu ƙarin kana. Sama har tsoron ma sowa kayan kake, saboda komai da ya zama abin da ya zama kana sowa kai kana fargabar maya zaka siyo ya zaka sayar.
An fi danganta faruwar wannan al'amari ga 'yan kasuwa kan tsawwala kayan masarufi da kayan cimaka da sauran abubuwan bukata.
Sunana Asifu, mutane suna danganta kasuwancin azumi da kafin fara azumi. Wasu in suka zo sayan kaya sai su dinga dora 'yan kasuwa cewa ai don an fara azumi ne ku ƙara kuɗi. Wannan kuma ba a yi mana adalci, domin yanda ka tsinci kanka to da haka zaka tafi da kasuwancinka.
Ko me magidanta ke cewa game da farashin kayan na bana?
Sunana Sharif Ahmad Sidi, an fara samun canje-canjen kayayyaki. Ƙarin idan kai magana zaka ji suna magana ya samu ne daga ko petrol ko gas ko makamancin haka. Tsoron da muke ji dai kada Ramadanin ya shigo, kuma kayan nan gaskiya za su yi ninkin baninki.
Sunana Ibrahim Adamu, maimakon a rika farin ciki to amma duk mai karamin karfi yana tunanin da yaya abin zai zo ya same shi. Yanzu ba azumi ake ba, mafiya yawancin gidaje ana kwana haka.
Sunana Aisha Abdulkadir, zaka ganka kamar da wani kuɗi da yawa a hannunka, amma an ka je kasuwa sai ka kasiyo abu kaɗan.
Sai dai wasu na ɗora alhakin akan gwamnati da ta kasa tsaye da kyakkyawan farashi wadda yake da ka'ida. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa, yanzu kuma sai ki shigo da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar ulcer ko gyamban ciki, kamar yadda Hausawa ke kiran cutar, musamman da ake gab da fara azumin watan Ramadan, kuma mutane na alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Cutar ulcer ko gyamban ciki cuta ce da ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa. Haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a jikin ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ulcer ko gyamban ciki, kamar yadda Hausawa ke kiran cutar.
To gyamban ciki wani rauni ne ake samu a cikin ciki, wannan tantani da ya shafe cikin ƙuryar cikin shine yake samun ɗan rauni. To sai ya kasance yana da zafi kuma matuƙa, saboda duk abinci idan ya taba ko kuma ruwan da yake shi kan shi fatar cikin take fito da shi, ruwa da sinadarai idan suka taba wurin zai kawo ciwo. To wannan shine ake kira gyamban ciki.
To likita, me ke kawo cutar ulcer ko gyamban ciki?
To akwai abubuwa da dama da za a iya alakanta su da gyamban ciki. Na farko akwai wanda yanayin mutum, akwai waɗanda ba za a ce gado ba amma zai kasance suna da saurin samun irin wannan gyamban ciki da an samu matsaloli. Akwai wanda magunguna ne suke jawo musu, kamar irin abubuwan da ake cewa non-steroidal anti-inflammatory drugs, wanda family ne na magunguna irin su aspirin, irin su ibuprofen, irin su naproxen da sauransu, ko irin su steroid, abinda aka fi sani da su prednisolone. Akwai wasu magungunan kuma da su ma za su iya kawowa. Sannan akwai ƙwayoyin cuta wanda za su iya kawo gyamban ciki, musamman akwai ƙwayar bacteria da ake ce mata ƙwayar cuta jinsin bacteria. bacteria da ake ce mata Helicobacter pylori tana ya kawo shi wannan cuta ta alsa ko kuma ta ta'azzarata. Sannan idan mutum ya shiga abin da ake cewa stress, wato damuwa da matsatsi, yana iya kawo ciwon alsa. Abin da ake cewa stress ulcer, waɗanda suke zama ba sa cin abinci na tsawon lokaci, to a cikin cikin nan akwai sinadari na acid da bangon ciki yake fito da shi da sauran sinadarai. Sai kasance idan babu abinci za su iya yi wa wannan fata tantani da yake rufe cikin cikin illa, sai ya kawo ulcer. Saboda haka waɗannan su ne abubuwan da suke kawo ulcer.
To likita, musamman ma da mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko kuma rashin cin abinci, shin mai cutar zai iya yin azumi?
To ya danganta da yanayin cutar da kuma tsananinta. Akwai wanda za ta yi tsananin da ba zai iya yin azumi ba, akwai wanda kuma zai iya azumin shi, akwai wanda zai iya azumi idan yana shan magani. A cikin abubuwan da na manta ban yi magana ba, abin da zai iya kawo alsa shine kamar kuna. Kunan nan za ta iya zama ko ta wuta, ko ta ruwan zafi, ko kuma ta wasu sinadarai kamar mutum ya haɗi irin su acid ko kuma wani magungunan ko na abinda ake magana cewa strong alkalis ko basis, duk za su iya kawo cuta ko abinda ake cewa poison. Poison wato shine a ce guba kenan, guba za ta iya kawo ita ma ulcer a cikin cikin nan. Saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon, shine zai sa a gane cewar mutum zai iya azumin nan ko ba zai iya ba.
Yaya ya kamata masu cutar su kula da kansu?
To na ɗaya dai, akwai mutanen da suke ɗauka suna da ulcer kuma ba lalle ulcer gare su ba. Abin na farko idan mutum na da cutar shine a tabbatar ma da cewar ulcer ne, sannan a sa shi akan maganin da ya kamata a sa shi. Sannan dokoki na abinci wanda zai iya tayar da ciwon nan, za a ba shi shawara. Idan likitan shi ya duba ya ga cewar ta yi tsanantar da ba zai iya azumi ba, to zai ba shi shawara. Wani za a iya ba shawara cewar ya daga azumin gaba daya, wani za a iya ce mai ka yi daya ka huta, ko kuma ya danganta dai da yanayin ciwon. Wani ko zai iya yin azumin shi gaba daya, yana shan maganin shi yana kuma azumi.
To likita, musamman ma da kai maganan likitan shi zai ba shi shawaran nau'in abincin da ya kamata ya ci ko ya kaurace, to shin ma wani irin nau'i na abincin ne ya kamata masu cutar ulcer su kaurace ko kuma ya kamata su rika ci, musamman ma a cikin wannan wata na Ramadan?
To abincin da yake da yaji zai tada ciwon alsa kuma zai ta'azzarata. Abincin da yake da maiko sosai shi ma zai tada ciwon alsa. Sannan cin abinci da zafi zai iya tada ciwon alsa. Abin da yake mai kaushi kamar misali irin waɗanda aka soya, irin su alkaki misali, kamar kilishi da sauransu wanda suke da tauri, duk za su iya tada alsa. Abin da yake da tsami kamar tsamiya, kamar lemon tsami, ko zobe mai tsami, ko lemo mai gas, ko irin su kofi. Sannan kuma dama duk wanda aka gane yana da alsa, akan ba shawara idan mai shan taba ne ya guji shan taba, in yana shan giya ya guji shan giya, in yana cin goro ya guji cin goro, saboda duk waɗannan sinadarai ne wanda za su iya tada ciwon alsan nan.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa jama'a domin kare lafiyar jikinsu, sa'annan kuma masu alsan nan yanda za su yi azumin su cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu alsan ta tashi ba?
To da farko, kamar yadda na yi bayani, akwai waɗanda suna da ciwo su ɗauka ciwon alsa ne wanda ba lalle alsa din ba ne, saboda akwai ciwuka da suka yi kama da na alsa. Saboda haka abu na farko shine a tabbatar da ciwon alsan ne, sannan a tabbatar an samu maganin da ya kamata na alsan ne, sannan kuma a bi dokokin da aka tsara wa mutum. Insha Allah, in ya sha maganin shi ya bi waɗannan dokoki, zai iya yin ibada shi kamar yadda ya kamata, kuma zai zauna lafiya.
To likita, kamar wasu irin cututtuka ne ma ke kamanceceniya da cutar ulcer?
To akwai abin da bai kai ulcer ba, misali a ce gastritis. Shi ba wai ya zama gyamban ba ne, amma yana kusa da ya zama gyamban, kuma kusan shawarwarin da ake bayarwa da maganin sun yi kama sosai da na alsa. Sannan akwai wata tsoka da take tsakanin ciki da kirji, wadda a likitance ake ce mata diaphragm. Ta wannan jikin tsoka, a bayanta akwai kofofi inda abin makogoro yake bi da kuma hanyar jini yake bi. To akan samu abin da ake cewa hiatus hernia, sai kasance wani gefe na ciki kusa da makogoron, inda makogoro shiga ciki, yana iya bullitsowa yana shiga cikin kirji. Zai iya bada ciwo, matsanancin ciwo kamar na ulcer, amma ba ulcer bane. An sha maganin za dan samu sauki amma za a dade ana fama da shi. Kuma akwai magunguna da ake yi wani lokacin har ayi aiki ya danganta ga tsanancin ciwon. Akwai abin da ake cewa bile reflux, wani ruwa ne daga cikin madaciya da idan ya fito zai shiga bangaren yan hanji na farko sai yayi kasa. To akwai waɗanda maimakon yayi kasa din nan sai yayi sama sai ya dawo ciki. In ya dawo ciki zai ba su ciwo da zafi kamar yadda ciwon ulcer yake. To su ma akwai magunguna da ake bayarwa da dabaru na canza yanayin al'amura na rayuwa da abinci da yanayin kwanciyarsu da lokacin da ya kamata su ci abinci da za a ba su irin wannan shawara. Sannan akwai wasu cututtuka wanda su ma sun so su yi kama da ulcer din wanda ba lallai na ulcer ba ne. Kama abin da ya shafi ita madaciya da kuma abin da ya shafi abin da ake cewa pancreas. Wannan duk a likitoci za su tantance a tabbatar da ciwon nan daga ina yake kuma a ba mutum shawara.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu don gudanar da azumi lafiya musamman masu cutar ulcer ko kuma gyamban ciki. Mu huta lafiya.
A gaishe ki, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga sardaunan ƙwallon Misau, Zaharuddin Muhammad Kaka Misau, inda ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika wannan hatsarin jirgi da ya auku jiya a garin Kaduna bai zo mana da mamaki ba. Don jihar Kaduna ta zame halkwatar 'yan bindiga. To Allah, kai ne masanin komai, kawo mana mafita." Sai kuma saƙo na gaba kuma na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja, dukkansu daga jihar Kogi. Su kuma cewa su kai, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na dakatar da bikin murnar zagayowar ranar haihuwarsa don jajanta waɗanda harin jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna ya tsada su ya yi daidai. Amma ya kamata gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan hare-haren 'yan bindigar ta kan hanyar mota da na jirgin ƙasa. To madalla, an kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni."
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Shugaban Ukraine ya ce matakan kariya da ƙasarsa ke ɗauka daga mamayar Ukraine ya kai wani muhimmin mataki inda ya ƙara matsawa Amurka lamba kan ƙarin neman taimako. Sa'o'i bayan da dakarun Kremlin suka yi watsi da alƙawarin rage wasu ayyukan a yankin. Harin bama-bamai a yankunan Kyiv da birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar da kuma tsananta hare-hare a wasu wurare a ƙasar ya ƙara gurgunta fatan samun ci gaba wajen kawo ƙarshen rikici da ake fama da shi. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta kafa wata tawaga wacce za ta yi nazari kan dabarun yaƙi a Ukraine, wanda ya haɗa da yadda ƙasar ta samu nasarar tunkarar Rasha. Kuma tana tattaunawa da Amurka kan wannan batu a cewar wani minista a yau Alhamis. Taiwan da China ke ikirarin cewa yankinta ne ta ƙara ƙaimi tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Tana fargabar mai yiwuwa Beijing ta yi irin waɗannan yunƙuri a tsibirin, kodayake ba ta bayar da rahoton da ya nuna alamun hakan na shirin faruwa ba. An yi ta cece ku ce game da tasirin yakin kan sojojin Sin akan Taiwan da yadda Sin din za ta iya kai hari a tsibirin a tsakanin hukumomi a Taiwan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Yanzu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kafin mu yi sallama da ku, za mu yi wato taya mai sauraronmu Alhaji Abubakar na baban yawo da ke Kaduna, Najeriya, murnar auren diyarsa Aishatu Ummi Abubakar na baban yawo da angonta Ibrahim Abdullahi Mu'azzan. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni da kuma Julie Gresham wacce ta haɗa mana shirin da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamu, ci garba ke muku, fatan alheri. Wassalam.